أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da kasancewa cikin wannan masallaci na mai tarin albarka masallacin majalisin balkas majalisin farko na sunna a wannan gari wanda muka taru cikin sa domin gabatar da tattaunawa da ku da sunan muhadara ko lacca ko tattaunawa da duk irin sunan da aka bayar a wannan gari namu mai tarin albarka garin Kaugama sharfatar karamar hukumar Kaugama jihar Jigawa a Najeriya a yau yayi daidai da 4 ga watan 7 na musulunci watan Rajab hijira yau da shekara 1446 4 ga watan 1 na shekara miladiya 2025 a insha Allah ba tare da jan doguwar muqaddima ba zamu shiga cikin maudu'in da zamu tattauna kai tsaye shine daya daga cikin wajibai da ke kan kowane musulmi namiji ko mace wanda yake da ne a cikin ƴaƴan wannan al'umma ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine umarni da kikkiawa da kuma hali da mumuna wannan iya cikin wajibi akan kowane musulmi sai dai ya danganta kowa akwai inda ya kamata ko kuma irin gudunmawar da zai bayar game da al'amari na al'amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar amma umarni ne daga Allah umarni ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa mazamto masu umarni da kikkiawa masu kuma hali da mummuna akwai hadisi na Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kare yadda da shi to shine yayi bayani kowane ɗaya daga cikin mu akwai gabar da ya kamata ya rike wajen tabbatar da bin wannan umarni na Allah a cikin rayuwarsa a cikin wancin hadisi na Abu Sa'id yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisani fa in lam yastati' fa bi qalbi sai ce wa zalika adhaful iman ma'aike yake cewa sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya ga wani mummuna a cikin ku ko wannan al'umma din to yi kokarin gusar da mummunar ya kawar da shi da hannunsa idan kawar da mummuna da hannu baka da iko sai ya ce to kai magana da bakinka game da inkarin wannan aikin wanda yake da muni a shari'a idan maganar ma ba za ta yi ba sai ma'aiki yake cewa ka kyamaci abin a zuciyarka wannan kuma shine imani mafi rauni ko ba wata kofar imani bayan wannan to wannan hadisi malamai suke cewa ya zama rana ne mai raba kowa aiki game da al'amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar sai suka ce waɗanda suke da ikon kawar da mummuna da hannunsu sune shugabanni da Allah ya ba su ƙarfin faɗa a cikin al'umma shugabanni musulmai haƙƙin kawar da mummuna da hannu to aikin su ne su suke da fawa su suke da jami'an tsaro su gwamnati ta yadda su wakilci al'umma duk abin da ake yi wanda zai gurɓata tarbiyyar al'umma da kuma bayyana saban Allah a fili ƙarara to wajibin kowane shugaba musulmi ne ya ɗau gabaran daƙile wannan al'amari da irin fawa da ƙarfin da Allah ya bashi wannan haƙƙin su ne kai tsaye amma a matsayin ka ne mai da'awa ko ɗalibin ilimi to kawar da mummunan abu da hannunka ba aikin ka bane an fahimci wannan su Allah ya biya wannan damar su sa in gidan barasa ne a rufe in gidan karuwai ne a kore su a rufe gidan duk suna da wannan ikon doka ta ba su dama ko kame ƴan ƙwaya da dilolin ƙwaya da fataken ƙwaya su ainihin killace su daga cikin al'umma duk suna da wannan dama to su ne suke da wannan jan aiki ba karami ba wajen gusar da mummuna cikin al'umma da irin ƙarfi da power da Allah ya ba su. Sai bangare na biyu, kawar da mummuna da baki, wannan kuma aikin iyaye malamai ne da kuma ɗaliban ilimi masu da'awa, wanda za su dinga karanta al'umma abu kaza ba kyau, abu kaza haramun ne, abu kaza ga irin hukuncinsa a gun Allah, kamar abin da ya shafi riba, abin da ya shafi liwaɗi, abin da ya shafi zina, abin da ya shafi ƙarya, abin da ya shafi cin haram, abin da ya shafi hasada, abin da ya shafi mugunta, abin da ya shafi gaba da juna. To duka wannan aiki ne na malamai su dinga faɗawa al'umma haɗarin abun a shari'anci, wanda Allah ta'ala ya nufa da kunne mai ji da zuciya mai kiyayewa ya gyara, to fa ni'ima. Shine fa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur. To wannan shine fage mai faɗi na malamai. Dukkan wata da'awa, ko a sa littafi, ko a sa tafsirin Alƙur'ani, ko a gayyato malami, ko a yi muhadara, ko ya meke yi nasiha, duk wannan abin ake so a cimmawa. A kusar da mummuna, kuma a tabbatar da kyakkyawa iya gudana a cikin al'umma. Duk abin da malamai suke yi da kowane irin suna zaka bashi, to wannan shine hadafin. Sulhu iya ciki, tsawatarwa tana ciki, kafa makarantun Islamiyya na addini iya ciki, a shawara, a kirawa wani a bashi shawara a shugaba, a kungiyance ko shugabanni ko malamai, duk iya cikin al'amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Musiba ta samu mutum aje haƙurƙurtar da shi, wata jarabawa ta same shi aje a masa bayani ne yarda da kaddara daga Allah subhanahu wa ta'ala, duka wannan iya cin al'amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Sulhunta aure, sulhunta makota ba sa gamici ji da jura, aboki da aboki an samu matsala an bata, unguwa da unguwa, gari da gari, duka shiga da karanto nasi na Alƙur'ani da hadisan manzon Allah a samu maslaha, to wannan shine aikin da Allah ta'ala ya dora wa malamai da ɗaliban ilimi a wannan fage. Shi yasa a suratul anfal Allah yake cewa fattaqullaha wa aslihu zata bainakum, ku kiyaye dokokin Allah kuma ku gyara zamantakewarku. Duk inda aka samu baraka a cikin musulmai, to haƙƙi ne na masu da'awar yankin su ba da gudunmawa wajen toshe wannan baraka ɗin. Wannan haƙƙinsu ne, in ba su sauke wannan wajibi ba, babu shakka Allah ta'ala zai tambaye su. Gaba ta uku shine kyamatar abin a zuciya. Baka cikin layin shugabanni, baka cikin layin malamai masu da'awa, to wajibi ne kai ma idan kaga ana aikata mummuna ka kyamaci abin a zuciya, kuma ka dinga fatan Allah ya baka dama ka ba da gudunmawa wajen daƙile wannan barna. Amma dukkan inda ake aiwatar da barna ba ka jin damuwa a zuciyarka, ko da baka je gun ba, to babu shakka kana tattare da su a cikin zunubi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutane kala biyu ne a bin da ya danganci sakamako a lahira na samun aljanna ko sabin wuta. Yace akwai wanda Allah ya ba su dama ta dukiya, suke aiki da dukiyarsu wajen taimakon addini da raya addini, da kuma waɗanda ba su da dukiyar amma suna kwaɗayin aikin alkhairi irin na waɗancan, ko kuma wanda Allah ya ba su damar faɗa a jita da'awa a addini, kai baka je matsayinsu a karatu ba amma kana sha'awar abin da ake kana fata kai ma kai, to sai manzon Allah yake cewa sakamakon su ɗaya ne a gaban Allah gobe alkiyama. Bangare na biyu, waɗanda Allah ya ba su dama ta mulki ko ta dukiya, kuma suke amfani da wannan damar wajen sabawa Allah da ta'addanci da aikin saƙo da aikin asha a cikin al'umma, don Allah ya ba su wannan dama, to a samu wani talakan da ba shi da komai amma kuma iya sha'awar waɗancan mujriman, iya jin daɗin abin da suke yi, iya jin daɗi a zuciya, amma ga shi talaka ne fitik, to maza Allah ce wuziru huma sawa, zunubinsu ɗaya ne a gun Allah. To kun ga ashe dukkan inda ake gabatar da mummuna har baka ji a zuciyarka ba ka so ba, kana jin daɗin irin ɓarnar da ake yi,
kana jin dadin irin taka shari'ar Allah da ake amma baka je ba to da kai da su sakamakon kudi agun Allah gobe to kaga idan kana so ka tsira da addinin ka da mutuncin ka ko baka layin masu dukiya ko baka layin malamai ko baka layin shugabanni kana talaka amma musulmi mai imani to kana sha'awar alkhairi kuma kana kiyamar shari wannan shine wajibin da ke kanka son alkhairi yana sa Allah yi wa mutum alkhairi ko da baka aikata ba misali da zai fito fili shine Asiya matar Fir'au lokacin da Allah yi wa mahaifiyar Annabi Musa wahayi wa auhayna ila ummi Musa an ardihi fa iza kibti alayhi fa alqihi fil yam wala takhafi wala tahzani inna raduhu ilayki wa ja'iluhu min al-mursalin lokacin da aka haifa Annabi Musa alayhi salam Fir'auna bokaye da matsafa sun sanar da shi cewa wannan shekara za a haifi wanda zai zama sanadiyar gushewar mulkin sa za ku yi mamaki ku ce tayi akai bokaye suka sani ko matsafa akwai hanya guda ɗaya da za su iya sani ba bin mamaki bane kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a shaydanu suna hauhawan juna tun daga ƙasa har su je su jingine da sama wannan ya hau wannan wannan ya hau wannan wannan ya hau wannan har su je sama to idan sun je sama can jikin sama to suna jingin da mala'iku suke tattaunawa da junansu a ce yau me ubangiji ya bada umarni ayi ai ubangiji ya bada umarni ayi kaza kafin a aiwatar da abin Allah ya turo mala'ika Jibril shi kuma duk inda ya je mala'ikun sama suna tambayar sa me ubangiji ya aiwatar ma za kala rabbuku me ubangiji ya aiwatar me za a yi a bayan kasa manzon Allah ya ce za su jiyo gaskiya daya a cikin maganganun mala'iku amma sai su cakuɗa ta da mi'ati kadhiba sai su cakuɗa wannan gaskiya ɗaya da ƙarya ɗari sai yazo su faɗa wa bokaye da masihirta akan kuma su maida su kafirai idan sun zo da wannan haja ta su to ba za su faɗa wa bokaye da matsafa ba hasin sun dora su akan hanya kafirci ko a ce karka daina sallar juma'a gaba daya ko a ce ka daina sallar la'asar gaba daya ko a ce ka daina sallar asuba ko kai sallah ba alwala ko ka daina wankan janaba ko ka taka alqur'ani duk wani abu da zai maida kai kafiri e ka yadda ka ga musu za ka yi sannan za su faɗa ma ƙarya ɗaya su ci kuɗa ta da kai gaskiya ɗaya da ƙarya ɗari to a irin wannan gaskiya ɗayan da suke ci kuɗawa da ƙarya ɗari zai yiwu su faɗa wa bokayen wannan su ce sun jiyo daga sama cewa za a haifi wanda zai zama sanadiyar kucewar mulkin Fir'auna a wannan shekara wannan ba bin mamaki ba ana fahimta hakan ta faru aka haifi Annabi Musa kuma a shekarar Fir'auna da ya ji haka sai aika wakilai unguwanni da garuruwa cewa duk inda aka ji labarin an yi haihuwa to a je a duba idan namiji ne a yanka shi kawai shine Allah ta'ala yake cewa yasumunakum su'al azab yuzabbihuna abna'akum wa yastahiyuna nisa'akum Fir'auna iya yanke ƴaƴanku maza sannan kuma yana barin mata su rayu ba iya raya su ba domin shi bai sai raya ba an gane ko waye ba kauna ala hayatihim ya bassu su rayu bai musu illar kisa wanda ya zama su shine sanadiyar su ba to Annabi Musa alaihi salam aka haife shi a wannan shekara sai Allah ta'ala da zai zartar da ikonsa a bayan ƙasa sai aka yi wa mahaifiyarsa wahayi amana ilhama ba mala'ika Allah ya turo mata ba domin babu mace annabiya Allah ya sanya mata a zuciyarta yin ilham Allah ya irsa ma wani abu na alkhairi kuma aiwatar da shi zama alkhairi ana fahimtar wannan sai Allah ta'ala ya kimsa mata cewa ta samu akwatu ta sanya ɗanta Annabi Musa cikinsa ta je kuma ta jefa shi a ruwa ya tafi a cikin wannan ilhama Allah yake ce mata wala takhafi wala tahzani ta ji ta gamsu a ranta karki ji tsoro karki damu a cikin ilhamar da Allah ya ce mata inna raduhu ilayki zan dawo miki da ɗanki wa ja'iluhu min al-mursalin kuma Allah ya ce zan bashi manzanci zan sai cikin manzannina ta gamsu ta yarda zuciyarta ta sake ta samu akwato ta sa'an wani bi Musa a ciki ta jefa shi a ruwa amma tu da haka soyayya irin ta da da uwa sai ta fada wa yar uwarsa wa qala li ukutihi qusihi ta fada wa yar uwarsa yar uwar annabi Musa cewa ki bi gefa gefa kina ganin ina zai sauka kina ganin wa zai dauke shi shine qusihi ai itbi'i asrahu ki bi gefan sa kina tafiya amma kar a gane kina da alaka da shi an gane ko fa basurat bihi an junubin hum la yashurun ki dinga satar kallon su ta gefa gefe kar wa an su su gane kina da alaka da shi mahaifiyar ta ta fada mata wannan ta bi annabi Musa a gefa gefe tana gano ruwa iya kada akwatu tana bin sa a gefe akwatu bai tsaya ko ina ba sai gaban fir'auna ya fito yawon shakatawa a bakin ruwa sai ga akwati iya yawo akan ruwa sai fir'auna aka sa al-gawasun wanda suka iya nutso a ruwa haka maiman da suka iya iyon ruwa aka ce ai sauri a kama wancan akwati suka shiga ruwa aka ta iyo aka ja dauko akwati aka kawo shi gaban fir'auna aka bude ana bude aka jariri a ci ana bayinta sai ake cewa ai Allah tsoro ya je kawo kansa ai wai fir'auna ke cewa ai tsoro ya je kawo kansa kaje bai san abin da yake akwati yayin da aka bude ba bai san komai akwatin ba abin da ya sani sai da aka bude ya ga jariri amma ke cewa Allah ya tsoron ka ya je kawo kansa daga nan a ce aje a kai shi a yanka shi sai matarsa ta ce la taqtuluhu asa an yanfa'ana aw nattaqidahu walada tace ni a shawara ta kar a kai shi tunda har ya zo gida ai zai tahi da dabi'ar gidan ai in ma ana jin tsoron jariri zai wani bai wani dan gidan ne ai ba abin da zai yi ina ganin abai shi zai amfane mu murke shi da kaga ta kaunaci alkhairi bata samu gunta a ranta tace a bar shi kar a kai shi fir'auna kuma sai ya ji shawarar first lady tunda matarsa ce ai ko ba gaskiya bane duk masu rawanin nan fadawa aka rabu da magana su kawai aka dau maganar face leader aka ce to a ban shi ya zai rayu to kaga alkhairin da ta so wa annabi Musa sai Allah ya dasa mata son musulunci ta musulunta kuma bata mutu ma sai da Allah ya yi mata gidanta aljanna rabbi bidli indaka baitin fil janna wa najini min fir'auna wa amali wa najini min al-qawmi adh-dhalimin ana fahimta kun ga son alkhairi ya haifar mata da samun alkhairi shi yasa duk talaucinka ka dinga kudirin alkhairi a zuciyarka in abu kaga ana yi baka da iko baka da dama to ka so abin a ranka kai gaskata cewa da kana da shi da kana da dama da ka aiwatar amma kar ka yadda ka dinga kudire mummuna da shari'a a zuciyarka wannan zai haifar ma da bala'i ana fahimtar wannan annabi Musa ya rayu a gidan fir'aun duk abin da Allah ya yi a kan shi annabi Musa ya taso haka fir'auna iya ganin sabanin abin da ya sani har lokacin da Allah zai masa wahayi yayi masa ya dawo ya ce fir'auna da'awar da kake kai Allah ne kai ba Allah bane ka zo ka bi Allah gaske ko za ka tsira an gane ko wa ahadiyaka ila rabbika fatakhsha fa arahu al-ayata al-kubra annabi Musa ya zo da mu'jiza guda tara an gane ko walaqad arsalna Musa ila fir'auna falibisa afa mene yaje tisa ayatin bayyinati ya aika ce da mu'jizozi guda tara ba annabin da aka bashi mu'jizozi masu yawa kamar annabi Musa alaihi salam na farko annabi Musa alaihi salam Allah ya bashi ikon idan bala'i ya sauka wa fir'auna da mutanansa idan sun zo sun roki annabi Musa ya roki Allah wannan bala'in ya dage in ya roki Allah sai abin ya faru fa arsalna alaihim tufana farko aka fara jarabar su da ruwa ko ina ruwa yayi ambaliya sai suka ce annabi Musa ka roki Allah idan har Allah ya janye wannan ruwan to zamu dawo mu bi kan musulunta annabi Musa ya roki Allah ruwa ya janye sai koma kan kafirtus bayan tufana sai wal jarada sai fari sai kummal kwarkwata wadafadi'a sai kwadi wadama da jini duka wannan an jarabi mutanen fir'auna da wannan kuma kowanne su su roki annabi Musa ya roki Allah ya dauke wannan musiba daga nan ga al-yad wal asa an bashi hannu idan ya dauko wani za'a yadahu fa iza hiya baydau lin nazirin idan annabi Musa ya fidda hannunsa haka ba wanda yake kalle shi inda ka sarana haka don su yi sannan aka bashi sanda idan ya ajiye ta za ta zama micijiya duk wannan dan Fir'auna ya gane cewa waɗannan sakonni daga Allah suke ya dawo gaskiya ya bi sakon Allah daga annabi Musa alaihi salam to abin da ya faru a Asiya matar Fir'auna ta zama musulma har Allah ta'ala ya bata aljanna domin tana son alkhairi a rayuwarta saboda haka bangare na biyu kudire shari da mummuna a zuciya to yana sa Allah ta'ala ya fishi da mutum kuma ya hada shi da bala'i yanzu ku duba ku gani waɗanda suke da awar Shi'a a cikin mu irin mummunan kudirin da suke yawa an su daga cikin sahabbai to wannan kadai yana zama lafiya za a gansu a furgice za a gansu kamar sun fi kowa shan wahala wallahi ko ba imani bane wallahi tallahi ba imani bane aljaza'u ne min jinsil amali sun kudire mummuna kan Abubakar da Umar da Usman sun kudire mummuna kan Aisha da Hafsa matan manzon Allah Allah ba zai bar zona lafiya bane ba yanda zai zona lafiya yasa lokaci bayan lokaci suna cikin bala'i da musiba duk inda ga wanda ya shaye koshi a cikin su za ka ji wallahi ba ni tsaye ke ba na ba ku assignment ku biyo hukunci a kirkice a haka dai ba dadi ba ba dadin ga ba dadin baya domin ya kudire mummuna a ransa daga cikin irin kudurin su mummuna suka ce a duk sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yayi wafati ya koma ga Allah wai duk sun yi ridda in bar da sahabbai guda hudu sahabbai guda hudu da ba su bar musulunci ba akwai sayyidina Ali radiyallahu anhu akwai Salman al-Farisi akwai al-Miqdad ibn al-Aswad akwai Abu Musa al-Ashari Abdullah ibn Qais sun ce waɗannan ne kadai ba su bar musulunci amma su Umar Abubakar Usman Abdullahi dan Umar Abdullahi dan Abbas wane ne wa duk sun bar musulunci da wani dalili me dalilin cewa sun bar musulunci halaka ce da kuma irin da sisa ta Abdullahi bin Saba da ya dauko kwangilar halakar da al'ummar musulmi ta wannan layi suka ce Qur'ani da muke karanta shi bai cika ba bayan manzo Allah ya bace an sace wata sura an boye kuma Qur'anin Allah yake cewa inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun mu ne muka saukar da alqur'ani muka dau nauyin kare shi ba wanda ya sai canja alqur'ani ko sabi da ya cikin ka dau gon fataha ka saki sara wallahi baka yi sa ba sai an nuke ma ba haka ba amma suka ce duk da haka wai su Abubakar da Umar sun sace sura guda ana ce mata suratul wilaya tana da ayoyi kusan ayoyin suratul ahzab sun boye domin akwai maganar aliyu da ahlul baiti a cikin surar sun boye domin kar a karanta wa al'ummar musulmi wadi ta tsuni ya da Allah da wani wasan kwaikwayo a fahimta haka suka yi kudire a ransu ba za su faɗa muku ba domin suna da taƙiyya ne amma mu mun san littafansu da muka karanta ba ga aqidarsu a fahimta wannan kun ga irin wannan mummunan kudirin a ransu din to ya jaza musu fushin Allah da musiba saboda kuma dawo kan mawdu'in mu na al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar kowa yayi aiki gwargwadon damar da Allah ya bashi qul kullun ya'malu ala shakilati fa rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila malamai suke cewa a shi al'amru bil ma'ruf ko kuma abinda ake nufi da ma'ruf a lugha ta larabci shine mayus tahsinu min al-af'al mayus tahsinu min al-af'al duk abinda za a aikata shi a ce madalla ala san barka to shine ma'ruf amma imta a ce wani ne biyayya ne ga mahaifinsa ai za a ce ala san barka kai wanda tana biyayya ga mijinta zaka ji dai biyu din yana da kyau sharhin bayan labaran zaka ji maganar mai kyau ce kai wannan dalibi mai kokari ne iya da hadda kai wannan yaro mai hankali ne kai wannan mutum mai tausayi ne kai wannan kaza mai kaza ne wannan mai kokari ne zaka ji duk abin da dan musu mutum zai ga mai kyau ne aiwatar da shi ba nemu ne bane to Laraba suna kiran wannan abin da ma'ruf yasa duk umarnin da Allah ya bayar na ayi abu ne mai kyau duk kuma umarnin da Allah ya bayar a bar abu to abu ne mai muni an bayyana to haka wa an su daga cikin malaman lugha suka ce suka ce munkar kuma shine abin da yake mimuni wajen aiwatar da shi duk abin da za a ce Allah wadai ko tirku ƙarama da ba a yi ba to shine suke cewa al-munkar wa an suka ce al-ma'ruf shine at-ta'a al-ma'ruf at-ta'a shi ma'ruf shine da'a kawai biyayya bin Allah ma'ruf ne bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ruf ne mutum ya bi mahaifansa ya bi shugabanninsa ba tare da sun tura yakan saban Allah ba duk ma'ruf duk abin da yake irin wannan nace masa ma'ruf abin da shari'a ta sani ko ba abu mai kyau kishi yasa mai muni shi wanda ake ce masa al-munkar Allah ta'ala yake faɗa a cikin alqur'ani game da wannan al'umma yake cewa kuntum khayra umma ukhrijal linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar sai yace wa tu'minuna billah kun kasance mafi alkhairi a cikin al'umma Allah yace wanda na tayar a bayan kasa tun daga annabi Adam alayhi salam dama an ce mu ne akhirunal awwaluna mu ne al'umma ta karshe a halitta ko mu ne na ɗayan daraja a gun Allah sanadiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda akwai annabawa da suke burin dama Allah ya yi wasu sahabban manzon Allah ne san hakura su bar annabta taso domin irin alkhairin da suka san Allah ya tandarwa da manzon Allah da wannan ana fahimta wannan to Allah ta'ala sai ce mu ne al'umma mafi alkhairi wannan ya isa dukkan dan wannan al'ummar ya alfahari da wannan yayi wa Allah godiya ya ji dadi domin kai wa Allah godiya ya sa ka kafato cikin al'umma mafi alkhairi duk halittar da Allah ya ta dan adam tun daga annabi Adam har zuwa yau to ba al'umma da Allah ya tayar wanda ya be su da alkhairi kamar wannan al'umma amma dalilin cewa khaira umma din sai ce ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar kuna umari da kikkiawa kuna hani da mummuna yasa malamai suka dinga bayani a karkashin wannan cewa a dukkan wanda yake so wannan khairiyar ta same shi to ya zamto iya da hannu ko da yawunsa ake al'amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar in baka kowane layi to ka zamto kana son abin a zuciyarka kuma kana fatan Allah ya baka dama kai ma a dama da kai Allah to waɗanda suke da zilla da awa a ransu son ta da dafa mata da goya mata baya to su ne a gaba gaba wajen samun alkhairin da Allah ya zazzaga wannan al'umma domin ya faɗi dalilin zamanmu mafiya alkhairi ya ce ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar kuna umari da kyakkyawa sannan kuna hani ga mummuna sai ya ce kuma wa tu'minuna billah kuna da cikakken imani ga Allah subhanahu wataala malamai suke cewa ku duba yanda imani shine sharadin ingancin kowane irin aiki na ibada kowane irin aiki idan babu imani to aikin bai cika ba shi da kamala shi yasa duk wata shahada ta alfarma to imani shine ke tabbatar da ita kamar a ce mutumin da ya mutu a ruwa yayi shahada to sai da imani kamar a ce mutumin da wuta ta kona shi ya mutu yayi shahada sai da imani kamar a ce mutum ya mutu da ciwon ciki ko ya mutu daren juma'a ko mace ta mutu a haihuwa duk sun yi shahada to wannan shahada tana karkashin imani ne idan babu imani wannan shahada babu ita an fahimci wannan kage shi imani shine sharadin ingancin aiki amma duk da wannan a wannan ayar mai namba ta 107 a Ali Imran sai da Allah ta'ala ya gabatar da al'amru bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari akan imani sai da yace ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar sanin yace wa tu'minuna billah sai aka fara gabatar da wannan al'amru bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar sanin kuma aka kawo imani daga baya gabatarwar da aka yi wa al'amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar sai malamai suke cewa domin girman darajar aiki domin kuma irin alkhairin da ake samu a aikin daga cikin irin alkhairin da suke bayuwa a wannan aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sayyidina Ali radiyallahu anhu da ya aika shi zuwa Yaman ya kai sakon musulunci ya kira su da ƙarshe yake cewa duk mutumin da Allah ya kaddara shiriyarsa ta hanyar ka ba fa ka musuluntar da shi ba iya aikata kuskure ya gyara iyayen ba daidai bai gyara iyayen abu da jahilci ko rahin sani ka fahimtar da shi ya gyara a addinance a ilmance sai manzon Allah ya ce wannan aikin da zaka yi wa mutum ɗaya a cikin wannan al'umma alkhairin sa abun Allah yafi a cika ma duniya da dukiya a baka gaba khairul laka min umurin ni'am duk wata kadara mafi tsada a cika duniya kaf a baka ita ce an mallaka maka to alkhairin ta bata kai mutum ɗaya gyara tsarki dalilin ka bata kai mutum ɗaya da suna gaba da wani bai ci wa'azi akan gaba ya tubar wa Allah ya gyara to bai kai darajar da mai sulhun ta mutane zai sa kaga idan aka ce ba amru bil ma'ruf ba nahyi anil munkar to wannan alkhairin ba za a same shi Abdullahi dan Abbas Allah ya kare yadda shi yake cewa daga cikin dalilai da Allah yake hakuri da mu idan ya so ya aiko mana bala'i 100% to sai ya rage wani bala'in ya koma 50 cikin 100 wani ma ya koma 30 cikin 100 a zabge 70 yace dalilan da Allah ya sa yake haka ga al'umma to akwai tarbiyyantar da yara kanana bisa dukokin addinin musulunci da kuma dora su akan hanyar karanta alqur'ani mai girma da haddace shi yace irin wannan aikin da wa'ansu suke a cikin wannan al'umma to iyasa Allah ya hakura da wani kamun da zai wa al'umma ya kyale ta kuma za ku gaskata wannan idan kun ga yanda in bala'i ya taso kamar zai halaka kasar gaba daya amma sanadiyar da'awa da qala Allahu qala rasul da koyar da yara karana alqur'ani da haddace shi da kaza da kaza na alkhairai to sai ga Allah ya saukar da bala'i yanda daga shekara 10 din nan tunda aka fara Boko Haram din nan zuwa yanzu kasashe nawa suka lalace ɗaya daga cikin bala'an da ya samu wannan kasar to ya samu kasace da yawa suruguji gaba ɗayan su suruguji gaba ɗaya ba ma kasar ko rayuwa ake ba tsani amma duk da lalacewar har yanzu kashi 70 ko 80 cikin 100 ta wannan kasar muna rayuwa dai baina baina ga Sudan a bayan rikicin Boko Haram na mu na 2009 rigimar su ta tashi amma yanzu kasar ta lalace gaba ɗaya ga irin su Libya sun baje ba tsari a kasar gaba ɗaya a saukan kasashe sun kai 7-8 wanda bayan rikice-rikice irin namu ya same su amma sun daidaice babu tsari a kasar to amma kun ga mu kasar nan sai mu yi wa Allah godiya musamman arewacin kasar nan wanda an yi ittifaki cewa duk duniya har kasar Saudiya ba ta da zunzurutun mahaddatan Qur'ani kamar mutanen Najeriya kuma Najeriyar ma arewacin Najeriya duk duniya ba inda ya kai mutanen kasar nan ma da Qur'ani ne har kasashen Larabawa kun ga wannan kadai zai sa Allah ta'ala ya dage mana kawo a gurabe da yawa kaga ba dan al'amr bil ma'ruf ba su malaman ba za su bada lokaci su koyar da daliban ba dan al'amr bil ma'ruf ba ba za su san daraja da kima da lada na koyar da mutane addini ba kun ga shi al'amr bil ma'ruf din nan kusan shine tushen zaman lafiyar mu tushen samun alkhairin mu tushen samun dukkan wata daraja da kima a duniya da lahira a kun musulmi to tana karkashin al'amr bil ma'ruf dukkan kuma lalacewa da shiga uku da samun kai cikin bala'i iya karkashin aikin barin mummuna ya ci gaba da yaduwa a cikin mutane musamman mummuna da ake aiwatar da shi a gaban jama'a ba a jin tsoron Allah ba a jin kunyar mutane to Allah ta'ala iya fushi da irin wannan laifin yasa hadisi ya inganta cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah iya yafewa masu aikin zunubi illal mujahirin sai wanda suke bayyana zunubin su a idan mutane su ne kadai Allah baya ka guji aiwatar da karya dokan Allah a gaban al'umma Allah iya fushi da wannan ka zo cikin al'umma kana yin abin da ka san addinin ka ya hana an karanta ma aya an karanta ma hadisi ka san haramcin sa amma ka zo cikin al'umma kana aiwatarwa a bayyane to wannan bala'in da kake jawo al'umma ba kankani bane yasa Allah yace wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa kuji tsoran fitnar da in ta taso ba azzaliman kadai za ta dirka ke ba har wanda yan ba ruwan mu ba to saboda ka rashin aiwatar da dakile barna ga wanda suke da ikon dakile ta a batta ta ci gaba da yaduwa to tana zama sanadiyar halakar al'umma da lalacewar su da zaman su tsuntsiya amma ba su amfana da komai a rayuwarsu shi yasa ga banu Isra'il Allah ya nasanta a Qur'ani dalilin ba sa hana mummuna idan ya faru to sai Allah ya tsire musu albarka yace lu'inal ladhina kafaru min bani Isra'il sai ce ala lisani dawu wa Isa ibn Maryam zalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu labisa ma kanu yaf'alun Allah yace na la'anci banu Isra'il la'anta shine tsinuwa ko nesanta abu da rahmar Allah to Allah yayi wa banu Isra'ila wannan ala lisani dawu wannan sako yazo a harshen annabi Dawud alaihi salam sannan wannan irin sako yazo a harshen annabi Isa dan Maryam Isa ibn Maryam ana ganewa a Qur'ani ba macen da aka kama sunanta a Qur'ani duk Qur'ani suna na Maryam alaihi salam dukkan wata mace sai dai a bada labarinta ko a fadi a damir yake nuna cewa mace ake ambato agu amma suna karara na mace a Qur'ani ba ambaci kowace mace ba suna na Maryam alaihi salam kuma an ambace ta a sama da 37 a Qur'ani Maryam an fahimta to me hikima akwai mata masu daraja da kima a gun Allah amma ba sunan mace da yazo a Qur'ani sai na Maryam an fahimta a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yazo a matsayin sa na manzo to yazo ya samu cakuɗeɗɗiyar Yahudu da Nasara da sauran mushrikan Larabawa su kuma Yahudu da Nasara suna da wata mummunar aƙida game da na Maryam suna cewa ai matar Allah ce suna jingina a shi annabi Isa suna jingina cewa dan Allah ne nanan Maryam suna jingina cewa matar Allah ce wal iyaz billah kabburat kalimatan takhruju min afwahi in yaquluna illa kadiba to su kuma Larabawa a al'adarsu a al'adar Larabawa ba yanda za a yi kaga mutum ya fito iya faɗa sunan matarsa a waje ba zai yi tun kafin zuwa musulunci Larabawa suna da wannan aqida ba yanda za a yi kasan sunan matan wannan ba za ta sani suna koye sunan matansu an fahimta to da Allah ya so ta hikima ya goge waccan aqidar azukatan Larabawa sai dinga ambaton sunan Maryam a Qur'ani a gurabe da yawa ke suke ganin su karamin mutum a cikin su mai karamar daraja ai ba zai fito iya ambaton sunan matarsa a fili ba to ya za a yi Allah kuma yana kama sunan matarsa iske ji kai Yahudawa ƙarya suke wannan ba matar Allah bace an fahimta to wannan shine hikima da Allah ya dinga maimaita Maryam domin ya gogewa mushrikai wannan tashin aqidar azuciyarsu shi yasa Allah ya kama sunanta a gurabe da yawa a Qur'ani to danta annabi Isa saƙon la'antar da aka yi wa Yahudu da Nasara ya zo a bakinsa sai Allah yake cewa zalika ma asaw wa kanu ya'tadu kanu la yatanahawna an munkari fa su Yahudu da Nasara idan sun ga ana aikata mummuna a cikin su ba su harawa an bayyana ko masu sabo ne kuma yan ta'adda ne wannan laifuffuka sai Allah ta'ala ya bada saƙo na la'anta a sanar da duniyar musulunci irin la'antar da musu akan wannan kuma malaman usul suna cewa al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab abin kula shine yanda Allah ya aiko sakon talafaze ba wai kebance wa'ancan da la'anta shine abin kula ba a me yasa aka la'anci su wanne suka yi wa Allah ya tsire musu albarka shine abin da zaka kula ka fahimta kuma ka dau matakin dainawa shine na farko masu sabo ne suna jaharatan suna sabo a fili na biyu suna ta'addanci wuce gona da iri na uku in sun ga mummuna iya faruwa ba sa daukan matakin hanawa to kaga duk dan al'umman nan da ya zama to halin sa haka shi ma akwai yiwar ya samu barkushin irin waccan la'ana ce da Yahudu da Nasara ta sauka a kansa. Ana fahimta? Kun ga wannan illa ce da take nuna kan cewa ai shiru a daina yin wa'azi, a daina yin karatu, a daina fita ƙauyuka da'awa, kawai muna ganin kamar mun je mahautu don mun tsira. Wannan akwai rudin shedan a ciki, akwai rudin shedan. Dole mu yi haƙuri mu gyara. Allah ya ce wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Ka dinga aikin alkhairi na addini tun daga samarta har sai mutuwa ta riske ka. Baka da lokacin dainawa. Akwai ɗaya daga cikin sahabbai gurgu ne, Abdullahi bin Jamuh gurgu ne, da ya zo za a fita yaƙin Uhud, sai ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, yanzu ni idan na fito na tafi yaƙin nan aka kashe ni a yaƙin nan, me sakamako na? Sai ce Allah zai baka aljanna. Ya'yansa suka ce ai kawo tsufa za mu je mu yaƙi. Ce a'a, a in ana batun aljanna kowa ne ma yake, ko fita ni ma na fita. Tsoho ne, gurgu ne. Amma bai zauna ya ce a'a ai yanzu sai yara su je mun girma, bai haka ba. Ku yi haƙuri. Shekarun baya idan ana wa'azuzzukan ƙauyuka ya muke a ƙafa mun sha zuwa abin da ya shafi nan zafaran ai ƙaramin kusa ne gare rucin guliski, wallahi sumatallahi ga su malam nan mun sha tafiya a ƙafa, ƴan agaji su ɗau janareto a kada laspika a lokacin ba mu da arzikin mashi ma balantana mota, kuma haka ake zuwa a yi wa'azin kuma a dawo. Amma yanzu Allah ya mana arzikin mashina da motoci, amma sai a yi wa'azi 40 baka je daya ba. Idan Allah ka so ka shuka kanka alkhairi kuwa, ko kuma shedan ya zo ya raya ma cewa kai ka je tudun mun tsira ne, kai aljanna wala shakka. Shedan ya raya ma wannan. In ka ɗauke irin wannan da'awar da a zo a ce Allah, a ce manzon Allah, a je ƙauyuka a faɗa, to me ya rage ma addini? In sallah ce mata ma suna yin gidajensu, kuma haka ba ne a matsayinka na namiji mai kai na tallata addini. Yanzu ka mutu ka shekara 40 50 60 Allah ya ce wace gudunmawa ka bayar wajen yaɗa addini, me za ka ce? Na yi sallar jam'i, wannan ba shi ba ne amsar. Sallar jam'i dole ne kai wannan. Ko yaƙi ake, ko baka da lafiya, sai kai sallah. Amma wace gudunmawa ka bayar? Yasa Allah ke cewa wajahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Ku yi jihadi dan addinin nan ya ɗaukaka. Sai ya ce da rayuwarku. Rayuwarku sai ka bar gida. An gane da kyau. Sai ka ji rauni, sai an sare ka, sai ka taka ƙaya, sai an jefe ka. Duk magabata sun ji wannan layi. Jikinka ya ji a jikinsa akan yaɗa dawa. To Allah ya ce sai ka yi wannan. Sannan kuma da dukiyarka, ka bar wani abu gun iyalinka, ka zuba abin hawanka mai, ka riƙe guziri, ka tafi don addinin Allah ya ci gaba. To wannan shi ne ka cika musulmi wanda kake son alkhairi ya same ka. Amma wallahi ya 'yan uwa, idan kuna shiga ƙauyukan nan akwai abin tausayi. Ranar Alkamis, ran da na zo garin nan, mun fita garin Dingare wa'azi. Idan kun ji irin labaran da mutanen garin suke bayarwa game da irin yanda shi'a suke raraka da 'yan faida a garin, wallahi duk wani ahlus sunna ya kamata ya zubda hawaye da idansu. A garin akwai cuci da yake, akwai kiristoci masu kama kibi da sauransu. An ce idan ana wannan bikin maulidin gargajiyar, sai musulmi su je coci su aro ganguna su zo suna kaɗawa a cikin garin Dingara ana yawo da niyyar wai ana addini. Su ma idan Kirsimeti ta taso, he zo wajen musulmi su cawa kuɗa su yi wannan haukan gaba ɗaya. Kai kana nan kana zaune a Balkasa karanta ma Bukhari da Muslim da tafsiri da nasiha da kutubar Juma'a duk, amma ƴan uwanka ƙasa da kilomita 30 ga halin da suke cikin. Idan ka ji wa'ansu ƙauyukan har yanzu matsalar tsarki da wankan janaba har yanzu ba a iya ba. Har yanzu ƙasa da kilomita 5 za ka samu wannan matsalar. To ina ga lokacin bacci, ina ga lokacin hira da meke kafa, inda kai ahlus sunna ne baka da wannan lokacin a fita ai ta da'awa kawai wannan shine kadai alkhairin da ya rige mana a yanzu kuma duk wanda ya zama abin da ya zama a wannan layin wallahi da'awa ce ta kawo shi ba wanda aka haifa kawai yaji ya samu karatu ya samu ilimi ya zo mai wa'azi wallahi sai da ya fita hanyar da yaji da'awa duk malaman nan dukkan su in kaji tarihin su wani zai ce na fahimci sunna ta sanadiyar wane malam wane wa'azin malam wane kokarin wane shine yasa na fahimci sunna da a ce sun kwanta irin yanda muka kwanta a yanzu kaga jama'a da yawa ba za su fahimci sunnar ba ku dau sahabbai bayan manzon Allah ya yi wafati ya koma ga Allah akwai sahabban da tun daga kasar Saudiya wa'ansu da kafa da dokuna da raƙuma suka shigo har yankin Afirka din nan har Afirka har suka gangaro ta Sudan ta Chadi wa'ansu ma sun ce har Maiduguri sun zo akwai wannan Uqba bin Amir wanda tabba Uqba bin Nafi wanda tabbas tarihi yana lokacin Umar dan Khattab ya khalifa to shine ya shigo da musulunci yake Afirka tun daga Saudiya ba ba wanda ya bashi naira daya ya zo nan garin ya kwana ya zo nan garin yayi sati wani yayi wata iya da'awa iya kaza har yazo har ya dosano hasken addini ya zo nan inda ya kwanta a Saudiya jejin da manzo Allah ya wafa jiki kenan kowa ma ya tsira yanda diddi yawa maguzawa ne mu a tunda kullu komai iya da sababi komai iya da sabab sababin sa yasa al'ummar yankin nan gaba ɗaya suka musulunta to kun ga idan mun dau irin wannan tarihin to babu shakka zamu ga zama bai kama ba ga Iraq daga Saudiya suka taka da kafa suka tafi Iraq Iraq ta zama shalkwatar musulunci da ba yanda za a yi maganar addini tarihi musulunci ba sa Iraq ba amma sahabbai daga kafa suka taka suka tafi can suka yi da'awa irin su Syria din nan duk da kafa suka ji sun bar iyalansu a gida sun bar dukiyarsu wannan fa duk kokarin al'amru bil ma'ruf ne wannan hayya al-mulk da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wafati idan ka kasa sahabbai kashi 10 mu kashi 7 sun bar gari Makka da Madina sun dau dakon addinin sun tafi su yaƙa shi sun tafi su baza shi a duniya amma a yanzu kasa da shekara 20 zaka ji ana bada irin wannan labari an je gari kaza wa'azi wani garin ma an je an ce ba za a yi wa'azin ba an je kuka tankiya an mai garin ya ce ba za a yi ba an bugo an samu DPO an samu hakimi sai dai aka yi wa'azin to amma yin so ake ku je ku yi wa'azin duk garin da kuka je yau he za ku dawo dan Allah a dawo da su manzo ne ku tambaye su in request ne suna nan sama da 50 a gonsu na garuruwan da ake nema a je a yi wa'azi amma sai ga an kira yi wa'azi gangamin wa'azi an sanar a masallaci an sanar a Belkas an sanar a Taliban an sanar a ina ne amma sai ga mutum bai fi biyar zuwa uku ba sunan zakwa kuma a cikin karamar hukumar kauga mu aiki wa'azin ba wurin mu aiki zawa mun ga ya kamata mu tashi mu farka daga baccin da muke ba inda muka je gaba da yake addini mu je ko ina ba ba inda muka je wallahi mu gyara har mu yadda shi dan yaudare mu baka da wani girma indai ana maganar musulunci indai ana maganar aljanna baka da wani girma ajiye girmanka kawai nemi aljanna kai kuma kowa shi yake nema wa kansa sahabbai sahabi zai fita dansa zai fita jikansa zai fita duk wanda ya kawo lokacin da zai fita wallahi tare suke tafiya kowa ya je nemo irin abin da zai wa kansa da jallahira amma yanzu me miki matasan mu ga sunan muna cika masallatai muna sallah amma kace kana son mahadatin qur'ani guda biyar a cikin sai ka rasa yanzu ba wani alaran ma a cikin sunnan nan tamu da za a ce shine mai jan baki sun ma suna nan sun boye kansu dai ba sa fitowa ba mu da su da yawa wanda duk inda za a je ko mun da za a ce fito mu tafi wazi duk inda aka jawo ma zai kama a ci gaba ba mu da su da yawa kuma wa'azi bayan da zai yi sai ka san qur'ani ba zai yi ba wa'azi ba qur'ani kwatance ne kama kama ne kawai labari ne za a bige da baku labari amma wa'azin da zai ratsa jikin ka ji kamar ka fito ka fita sai ana karanto mu aya da hadisi an fahimta to saboda ka a ilimin ma mun kasa tashi mu nemi ilimi ga malamai dai suna zuwa wa'ansu ba 'yan gari bane aiki ne zai kawo su wa'ansu kusa da mu suke, wa'ansu a cikin mu suke. Amma ba malamin da zai biye kirjeci iya da dalibai kuma wanda zai iya dora su a kujerarsa in baya da. Za su da goma ne? Ai suna mutuwa ne. Ga malamin Haruna, Allah ya ji gansa da rahama. Muna tare da shi, muna jin dadin sa, muna amfano da shi, Allah ya dauke shi. Ga ya shek kwanan nan. Ana zuwa ana karatu daga kauyuka, daga cikin gari, mata da maza. Ana ji ana gani, Allah ya dauke shi. Mu kuma gashi ba mu mutu ba, Allah ya cire mu daga garin. Ko ba haka bane? Allah ya sa zaman ya bar garin yanzu. Zama mafi yawa baya garin. Haka zamu zauna kenan kawai. In ma Allah ya kaddara mu mutu gaba ɗaya kuma sai a zauna kenan a koma gidan je kenan. A koma gargajiya da al'ada shikenan kawai suna ta mutu kenan. To a cikin da awasun nan akwai taso da ƙasa. Dole wata ran kana nan kana zaune dalibinka wani naka zai je ya wakilce ka. Allah ya ji kan mallam Haruna Usman, Allah ya masa rahama. Tun muna tsoron mu hawo mimbari ke ta kuje ku hawo. Tun mun ce me za mu faɗa ba mu iya ba, me za mu ce, ce kuje ku hawo. Shi ne tilasta mana muke wannan abu. To kuma gashi abin har Allah ta'ala ya sa an hawo layi an kama hanya. To idan aka rasa irin wannan masu renan masu cicciko da ƙasan, to za a waye gari wani lokacin a yi nadama da ba ta da amfani. Ina kira ga ‘yan uwa matasa da manya da dattawa da iyaye cewa aikin addini aiki ne wanda ba shi da ranar ƙarewa sai da kabuti. Wa abudu rabbaka ta ce falaqin. Da ƙarshe akwai hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sahabi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana ya hawo minbari fa hamidallah, ya gode wa Allah, wa asna alai, ya yabi Allah. Wa kale ce ya ayyuhan nasu, ya ku mutane, inna Allah ya kulu laku, manzon Allah ke cewa Allah ya ce a faɗa muku, murru bil ma'rufi wa nahwa anil munkar. Allah ya ce ku yi umarni da kyakkyawa, kuma Allah ya ce ku yi hani da mummuna. Ana ganewa? Qabla an tad'uni fala ajibakum, kafin ku roƙe ni da ki amsa mu. Idan kun zauna ba ku al'amri bil ma'rufi wa nahyi anil munkar, za ku dinga roƙon Allah ba zai amsa muku ba. Wa tas'aluni wa la utiyaku, kuma za ku dinga roƙona na hana ku abin da kuke roƙona. Za ku nemi taimako na ni taimakon ku. Duk akan kin al'amru bil ma'rufi wa nahyi anil munkar. Allah ta'ala ya samu dace. Allah ya farkar da mu daga wannan dukan bacci da muke yi. Allah ta'ala ya mana albarka a rayuwar mu. Allah ya cicibi wannan addini. Allah ta'ala ya kawo wannan suna ta goma shi ta inda aka zata da inda ma ba a zata ba. Allah ta'ala ka haɓaka wannan addini ya Allah. Ya Allah kai shi duk inda ba a zata zai je ya Allah. Ya Allah kai ne kai alƙawarin taimakon addininka ta ko ina, Allah ka taimake shi ya Allah. Allah ka masu dafa wannan da'awa, masu dafa wannan tafiya. Allah ta'ala ka taimake mu ka samu lafiya, mu wani lafiya. Malaman mu da suka riga mu gidan gaskiya, Allah ya ji kansu, Allah ya gafarta musu. Ko kuma Allah ya sa mu ƙarasa rayuwar mu cikin imani. Nabiyin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda muka rasa a wannan gari, Allah ta'ala ya gafarta musu. Majinyatan mu gida da asibiti, Allah ka ba su lafiya. Allah ta'ala kuncin rayuwa da ake ciki, Allah ta'ala ka mana karshen sa. Allah ta'ala dukkan mai bukata ta alkhairi cikin mu, Allah ka biya masa. Dukkan wanda yake tsoron faruwar wani abu a rayuwarsa, Allah ka ba mu tsaro da kariya. Allah ka samu lafiya, mu wani lafiya. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita wa rahimta wa barakta ala Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Na'am, wa alaykum assalam. Ta Allah za mu san. Na'am. AI Quran zata yi. Amma akwai wannan rashin haihuwa iya faruwa sanadiyar abu guda biyu. Na farko akwai jinya da take hana haihuwa. Idan har an ga jinya ce sai a nemi maganin ta. Ana warkewa in dai jinya ce ta hana haihuwa ko wani dalili wanda za a iya magance za a yi. Sannan kuma akwai rashin haihuwa da Allah haka ya zo mutum. Lafiyanka kalau ba wata larura ba jinya kuma sai Allah hana ka haihuwa. Domin ya hana bayin Allah da yawa haka dai. Ba dan kuma ba su da lafiya. Saboda ka sai ta bincika hanyoyin da ake gwada lafiya ko yanda ake samun haihuwa ta hanyar ilimi. Idan har ba wani abu a hanyar, sai ta dukuma da roƙon Allah. Idan ya so zai ba ta insha Allah. Allah ya samu dace. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.